Kamar da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za ka kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ni Amina Bahari auna ce zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 16 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mawuyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki. Cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tuntuɓi ɗan Najeriya kuma ya nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu yayin ƙarin kuɗin kayan sufuri. Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kan ziyara Kaduna garin gwamna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattauna da jama'a akan maudu'in namu na yau. Isa gare ka.
Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar saduwa a cikin wannan shiri na muryar Amurka wato yau da gobe shirin da ke duba abubuwan da suka jibanci al'umma da halin da al'umma ke ciki a duniya musamman da kasashen Afirka da kuma bangarori da suke jin wannan yare na Hausa. A yau muna jihar Kaduna kuma a wannan zauri namu mun gayyaci mutane guda uku domin tattauna halin kuncin rayuwa da al'umma ke ciki biyo bayan tabarbarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa. A cikin bakin namu muna tare da malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Nigeria da ke nan garin Kaduna da ake ce mata Katpoli Dr. Ismail Muhammad Ancau wanda ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran tattalin arziki saboda a nan bangaren ya kure. Haka nan a cikin wannan wato a nan bangaren ya kware. A cikin wannan zauren hauyewa yau akwai magidanci kuma wanda ya taɓa yin harkar mai da sauran buge-buge na rayuwa wajen kuma ɗaya ne daga cikin masu sharhi da akan irin halin da al'umma ke ciki a kafafen yaɗa labaru a jihar Kaduna wato Malam Lawal Umar Mai Mai. Ana cewa Umar Mai Fetur da Gas. To yau Fetur da Gas da ya san halin da ake ciki a Najeriya. A hawa yau kuma a cikin wannan zaure akwai ɗaya daga cikin uwa kuma ita ma tana fashin baki da sharhi a kafafen yaɗa labaru amma uwa ce wadda tana cikin waɗanda suke ta kai komo wajen ganin an dubi lamarin da iyaye ke ciki mata a gidaje da kuma halin da ake ciki saboda tsadar rayuwa a wannan ƙasa gaba ɗaya. Hajiya Uwale Kawo. Hajiya Uwale Sabon Kawo. Ana ce mata women leader ba na so sa wannan women leader shugabar mata yau zaki kare ƴancin mata. To shugaban mata ce ta masu kiran waya. Dr. ka taɓa magana cewa idan aka ƙara farashin mai za a sha azaba. Wai me alaƙa wacce magana da kai da halin da ake ciki yanzu?
Subhanaka la ilaha illa ma Allah innaka antal hakim. To wannan ni na ma dade ina wannan bayanin saboda na san kamar da nake bayani ko da yaushe su duk kasan da ta sa manufofi na jari hujja aka ba. To a ƙarshe da matalakan take wahala masu kuɗi kuma suna ƙara kuɗi. To sanadiyan haka muke ganin cewa duk lokacin da koda bashi za a ba da rance za a ba da hukumomi ba da lamari na duniya za a ga sukan ce a cire tallafi a sai da kamfanonin gwamnati a rage ma'aikata da sauransu. To duk lokacin da ka haka ka san cewa za a samu matsala kenan. Kuma shi maganar man fetur ɗin nan dama an daɗe ana maganar cewa gwamnati tana kashe kuɗi da yawa don haka ya kamata a ainihin cire tallafin. Wato akan kawo dalilai daban-daban wanda sai ka rasa wani ma za ka riƙe. Akan ce kuɗin sun yi yawa sannan akan ce ɗan ƙalilu ne suke amfana da shi da kuma abubuwa dai haka daban-daban wanda mu ba mu gamsu ba. Don dama ko da yaushe harkoki na jari hujja bayanin da ake kenan cewa a cire tallafi a rage ma'aikata ai kaza da kaza so a ƙarshe zaka ga al'umma suna wahala so ko kwanaki da muka yi program dama nayi magana cewa ai wahala tukuna ma ba wai ina fata bane ba amma wahala tukuna in fact tun 2021 ma nake wannan bayanin saboda in kana kallon da sanayen yanayin tattalin arziki yake tafiya yanayin alƙalma suke tafiya ka sani da abubuwa za su kasance kuma ko a yanzu din ma a tukuna saboda har yanzu akan magana da ake na magana hawan farashin nan da muke tukuka da shi a yanzu kashi 22.2 ne da digo 7 da 9 22.79 kenan wanda kuma ana magana cewa saboda waɗannan manufofin da sauransu daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2023 zai koma wajen kashi 30 to kaga kenan tukuna kuma ana magana cewa sanadiyan cire tallafin man nan a shekara na 2023 din nan watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci a sanadiyan wannan cire farashin man nan to wannan abu ne da yake ba abu ne mai dadi ba saboda in kana sanadiyan cire tallafin man nan saka ga rayuwar mutane ta canza mutane a Najeriya za ka suna tafiya a kafa wanda da suna tafiya kila abun hawa ne na kila na haya ko kuma mutum na kanshi za ka ga wanda yake na kanshi din ya kuma yana hawa na haya wanda yake hawa na haya za ka ga kuma yana tafiya a kasa yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza za ka ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba wai magana abinci da nama ba a samu a ci koda sau biyu ne wanda suke ci sau uku yanzu kusan sau biyu suke ci ko sau daya wanda suke ci sau biyu kusan sau daya ne ga al'umma an kalura ga duk mutane su rame duk sakamakon wannan dan haka duk wani bayani da ake magana idan kamar yadda nake bayani idan ana magana cewa wai kalilan daga cikin mutane suke amfana mutane kalilan din gwamnati ba ta san yadda za a nemo su ba almar jami'an tsaro muna da hukumomi daban-daban da duk waɗannan mutanen da ake zargin cewa wai su suke amfana kadan daga ciki to ya kamata a samu hanyar da za a nemo su ne a yi musu hukunci don al'umma samu sauki ba zai yiwu dan gwamnati ta kasa nemo su a yi musu hukuncin da ya kamata a musu ya zama al'umma kuma su ne za su dinga wahala ba saboda wannan kusan rauni ne za mu ce na gwamnati gwamnati ta kasa mu dan hukunci waɗanda ake ganin cewa kalilan da ake cewa suke tara kuɗin a an bar al'umma suna wahala to wannan al'umma da suke shan wahala ya kamata a ce da su an sauka musu ne an yi mota hukunci don al'umma samu sauki kuma sanadiyan wannan kamar yadda na bayani za a ci gaba da shan wahala ne ba fata nake ba amma bisa ga ilimi ko al'umma suke nunawa za a ci gaba da shan wahala yin sanadiyan wannan harkan cire tallafin man nan
dakta wannan wahala da kake ta magana kila za a iya ci gaba a gwamnati ma ta hango ta shi yasa aka ce yanzu za a fitar da tallafi a taimakawa talakawa a haɓaka bangaren noma a yi wa bangaren masana'antu allura na tallafi kamar akwai kowace masana'anta za a zaɓi guda 70 a basu naira biliyan 1 wato naira miliyan 1000 kenan waɗannan ba za su sauƙaƙa wannan irin raɗaɗi da ake ji ba
ya kamata da sau gadin to amma kada ka san harkar Najeriya magana harkar cin hanci da rashawa wannan shi yake tafiyar da komai kusan ko kuma shi yake kawo matsaloli kaga magana da ake shi kan shi wannan talafin a yadda nake ganin bayani cewa yan siyasa su ne za su lura da yadda za a yi ma'ana wakilan mutane na siyasa su ne za su lura da yadda za a raba kuma wannan kasan cewa yan siyasa su ba al'umma wani lokaci suka damu ba sun fara kula da waɗanda suke suka mishi hidima na siyasa yawanci za ka ga su za a kula amma ba wai interest ko kuma bukatun sauran al'umma ba ya kamata a kalli bukatun al'umma majority ko kuma fi yawancin al'umma ba kawai waɗanda suke harkar siyasa ba saboda yan siyasa ba su ne kawai ai a cikin ƙasa ba akwai sauran al'umma da suke sun ninka sun kuma kamar magana ma'aikata ne da sauran al'umma jama'a da suke sauran al'umma sun ninka sun kuma ninkawa fiye da ma'aikata don haka kuma kafin kaga kuɗin ya isa ga mutane abu ne mai wahala ko magana da ake nawancin kuɗaɗen da ake bada musamman na Anko Borrowers ai ana magana cewa da yawa manya-manya ne suka asa wannan gwamnati ta kanta babban bankin na Najeriya ba ta da database ba ta da bayanai akan su don haka dawo da kuɗin zai yi wahala abin nan ayyana sun fito da rahoto cewa kashi 72 na wannan kuɗaɗen ba a dawo da su ba sannan sai bayan wata kwana biyu wannan bayanin ya fito sai ga Central Bank sun fito cewa ai an dawo da kuɗin wajen kashi 50 aka da yi wani bayani da haka wanda kuma kusan abin nan ba haka yake ba
to dakta za mu dawo dan za mu kalli maganar karin albashi ga ma'aikata da irin adadinsu ko kuma yadda zai iya haɓaka tattalin arziki a Najeriya amma yanzu bari mu shiga cikin gida an ce yanzu an bar mata da kusan ɗawainiya ta gida saboda cefane da tsadar rayuwa Hajiya Uwa na sabon kawo wani irin hali al'umma ke ciki yanzu biyo bayan tsadar abubuwa musamman abin da ya shafi abinci
to alhamdulillah assalamu alaikum tsakani da Allah malam Isa mutane suna cikin halin haula'i musamman ma mata dan yanzu ina gaya maka mata ma yanzu suke rike da gida tsakani da Allah saboda mazan abin ya fi karfin su saboda mazajen nan galibi masu yin acaba ne wasu mota suke tukawa suna ba da balas to motocin an cire tallafin man nan motoci suna ajiye mashinan ma an sun sa man sun zagaya kudin su sukan ce baya dawo
amma me yasa ake ajiye mota kuma
saboda tsadar rayuwa tsadan mai man nan da aka cire farashi tsadan mai kaga zasu ta yawo da mota ne suna kona mai matanan ma ba san ziyaran ake ta ciki ake yi
yanzu kina nufa akwai gidajen da mazan suka baro mata anan
wallahi da yawa ni akwai matan ma da nan gurin ni tazo shekar jiya take samu na tazo sana'a take aure take danye ma yara akwai gidan suna tuyawa to wallahi jalim ma ba ta akai wake da mai taskarbo wallahi ina ga ya maka ma Alhaji Isa Ikara ba shi kudin na haye kanta ta cinye a cikin ta mijin yaje ya dawo yaje dama a tabaki yaje ya dawo ya ce bai samu ba babu yanda za su jalin nan shi ta dauka suke ta cinyewa a hankali har jalin nan ya kare to yanzu yanta ne ta baya ta ce wallahi dole yanta za ta tafi gidan aiki ne saboda ba su da yanda za su
wani irin gidan aiki
gidan aikin masu kudi wanke wanke yanzu abin da mata suka koma kenan wanke wanke da shara gidan masu kudi saboda babu abinci ba kudin saye akwai abincin kudi yayi yawa ba kudin saye maza sun je sun dawo ba su da shi ya za ka yi dole ka nema
amma kila su ce in an barwa mace aiki to me mata za su iya rike gida
a gaskiya yanzu mata kaga akwai masu yin wanka akwai masu zuwa su yi wanke wanke dan abincin nan da aka ba su aka rarrage aka ba su wallahi dole ake manage haka na ake arsuwa a ci tunda miji ya dawo in ma bai samu ba dole ke fa ƴaƴan nan fa ke za su dama kin ga ko dole ke dai zaki dauki dawainiyan gida
ke kina so ki ce yanzu kamar magana da daktar yayi akwai gidajen da abincin bai ciwa
ke wallahi magana da daktar ya faɗa gaskiya ya faɗi wallahi abin da ya hango kenan kuma haka ake fama yanzu a cikin jama'a al'umma sai ka shiga cikin gidajen al'umma wallahi abun ba dadi
Mana Lord mai gas da fetur ka sha magana akan irin abubuwan da ake ganin kamar shugabanni na yi kuma kai din an ce mai gas da fetur ka san irin harkar da irin farashin da aka sai da mai a baya da kuma yadda yanzu abin ya zo da yadda abin ya shafi jama'a me zaka ce game da irin halin da ake ciki yanzu a Najeriya
to mallam Isa wato wannan abin da ake ciki a Najeriya akan harkan cire tallafin wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba dan komai sai dan saboda shugabannin da Allah ya sanya al'umman Najeriya a karkashin su tun daga 2015 da suka shigo gwamnati sun kasa zuwa da tsari wanda za su tallafa mu al'umman Najeriya akan harkar man fetur din nan bayan lokacin da suka yi yakin neman zabe sun gaya mu al'umma cewa man fetur a yanda ake sayar da shi a lokacin da suka shigo shugabanci za su yi kokari ma su rage farashin shi ne kayayyakin farashin abinci a kayayyakin abinci za su yi kokari su rage farashin shi ne amma da suka shigo gwamnati saboda rashin iya salon mulki sun samu tasgaro wajen iya aiwatar da tsare-tsaren da za su taimaka mu al'umma yau ka duba farashin man fetur din nan da yake azabtar da al'umman Najeriya shugaban kasan da ya shigo a gwamnatin nan tun 2015 shine fa ministan man fetur shekara 8 kuma ya fidda makudan kuɗi bisa ga alƙawarin da yayi na cewa zai tada matatun man fetur din da muke da su don saboda a samu saukin man fetur din
matatun ne aka ce sun mutu ai sun zama matattu
to mallam Isa ai yayi alƙawari cewa zai gina sababbin matatun man fetur na zamani amma bai gyara tsofaffin ba bai gina sababbin ba sannan kuma a alƙawarin da yayi na cewa zai rage farashin man fetur din dan talaka ya samu sauki sai ya kasance ya kasa ragewa ma doriya ya ƙara akan ma farashin ne samu ninkin bane
baka ganin dole a bawo shi tsohon shugaban kasa da ita ma kanta wannan gwamnatin uzurin cewa kuɗin da ake cewa wasu tsayaru na cinyewa a tallafi ne yasa dole a cire dan gwamnati ta samu kuɗin da za ta wa al'umma aiki
mallam Isa idan an yi maganan waɗansu tsiraru ne suke cinye wannan kuɗin to yanzu fa duk wani talaka a Najeriya ko kafatanin al'umman Najeriya sun gano cewa ma gwamma a ce waɗancan tsirarin suna cinye wannan kuɗin tallafin a yanda a lokacin da ake ba tsirarin man yana ƙasa a farashi amma yanzu an ce an cire don kan waɗancan tsirarin su dinga cinye kuɗin yanzu kuma talaka ne ke shan baka azaba akan cire wannan tallafin man fetur din ba dan komai ba sai dan saboda kuɗaɗen da aka ce an daina ba waɗancan tsirarin maimakon ya zo a zo a taimaka ma talaka da shi amma rasta ina za a fara yau ka duba ƙasashen duniya saboda rashin hikima da basira na salon shugabanci shugabannin nan ne suke ga mana cewa ai kasashen da suka ci gaba da waɗansu kasashe matsakaita farashin man fetur ya haura hasali ma Najeriya tana ɗaya daga cikin ko kuma ita ce ƙasa ɗaya tilo da ake sai da man fetur a ƙaramin farashi amma waɗancan kasashen fa da ake sai da man fetur da tsada kaga wata ƙasa ana sai da 500 da wani abu a kuɗin Najeriya in ka duba minimum wage ɗinsu wasu matsakaicin albashi za ka ga ma sun ji a wancan kasa yana dukan albashin sama da wani director ka fahimce ni to kaga wannan yana
ana tatsa amai amma kuma suna karbuwa su ma a madayin albashi
suna sanya tallafi ma fiye da abin da ya kamata a sa a mun fetur
kana ganin wani an kara albashi wani abu ne ko da ke wannan zan je wajen director amma kana ganin in an kara wa ma'aikata albashi zai canza rayuwa ne
ba karin albashi bane mafita abin da ya kamata a yi yanzu a Najeriya a dawo ma da tallafin tukunna back to square one a dawo a bajeta a faifai
gwamnatin da ta riga ta gaggara da kudin da aka tara kace so ta dada dawo da abin da take samun naira miliyan 40,000 a wata
a halin da ake ciki yanzu talakan Najeriya Mallam Isa idan yanzu zaka zo kace ka tsaya takarin shugabanci a Najeriya kace ku zabe ni zan cire tallafin mai to kanka ƙara yin campaign sai ka ci zabe ba dan kuma saboda talaka ya gane cewa wannan tallafin man gumma a sashi a dinga ba wadancan tsirarin manya sako ya koma farashin baya yafi amfani ga talakan Najeriya fiye da yanzu inda aka cire ba a ma san ina ake kai wannan kudin da aka ce an cire ba kuma a tsarin da ake ciki fa yanzu ana cewa Najeriya nan ita ce tana ta shiga sahun manyan kasashe masu noman shinkafa anna noma masara fiye da da an taimaka ma manyan jiragen gonaki da suke noma da kiwo da sauransu amma abinda nake so in ma tambayi su shugabanni wai a ina ne za a ce ana noma a ƙasa an samu abinci ai ba yunwa a Najeriya amma jilanci na shugabanci ya sa yanda Najeriya tafi kowace ƙasa arziki a Najeriya ga abincin ana fitarwa amma talaka bai iya saya kuma ana cewa ana noma fiye da da to kaga ba salon shugabanci mai kyau ba wani yanayi na fitowa a taimaki talaka idan an noma shi talakan Najeriya ya saya da sauki wanda za a fitar da shi su masu fitarwan su samu kuɗi ta wannan hanyar fitarwan ba wannan tsari
Ben share aba wulle wulle wannan ta dauke ka ba kiyara kiyara magana gobe ba munewa idan mu ne yau magana gobe ba munewa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga cewa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba wata rana akwai ta shuba shi ne ba balle balle mana ta dauke ka ma kariya kariya yau ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa bai tayi ba ka tabbata akwai mutuwa fa in kai zalunci a lahirar ka za ka gani fa walaki ba za ya kyale zalunci ba balle balle mana ta dauki ka ma kariya kariya yau ne magana gobe ba mu ne ba wajen mama gunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba baki shi ba walle walle mana ta dauke ka ma kiyaya kiyaya magana gobe ba munewa abin haushi ma batun so ba kama kiyaya kama kiyaya suke wa al'umma dan hauka
kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Isa bai yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar sa da bakin da ya gayyato mana a zauren namu
Dokta yanzu haka akwai masu cewa tunda dai an riga an cire tallafin nan to da wuya a iya dawo da shi kamar inda shi Amallau yake magana amma ana maganar a fito da tsare-tsare ne da za a taimaka na cikin maganar albashi ana maganar ma'aikatan da ake ba su albashi mafi karanci na naira 30,000 ba inda za shi domin ba zai bai fiye sai rabin buhun masara banda maganar cefananta ba asibiti ba makaranta ba shirin su kuna ganin idan an ƙara albashin nan kamar da suke cewa a sa mafi karanci naira 100 ko 150 ko 200 zai magance wannan matsala
to shi ƙarin albashi yana da nashi alfanu ko da yake idan muka duba za a ga mafi yawancin al'ummar Najeriya kusan fiye da kashi 90 ba ma'aikata bane ba wanda suke ma'aikatan kashe su bai da yawa to amma duk da haka shi alfanu shine idan aka ƙara albashin yakan zaga saboda lokacin ko da an kalla ko a cikin al'umma ne duk da aka yi albashin cikin wannan satin za a ga tani FTA yakan fi samun ciniki so idan aka ƙara albashin za a ga an fi samun ciniki musamman garuruka irin su Kaduna da irin su Port Harcourt da garuruka da suke birane za a ga akwai ma'aikata sosai to duk lokacin da aka ƙara albashin nan kudin suna koma kasuwa ne za ga ƴan kasuwa za su ƙara ciniki riban da ake samu zai karu sannan shi kanshi wanda yake kaman shi ma'aikacin inda yana bada kyautar 5000 ne yanzu zai bada 10,000 kaga an karu in sadaka ne zai ƙara bada sadaka yadda yake zuwa yake zarce wani shi ma zai karu idan a wata yana zuwa sau ɗaya zai zuwa sau biyu to kaga waɗannan hanyoyin da ake samu abin da ake kira multiplier effect wato za su dinga samun tasiri na ninkawa su kuma ninkawa so idan aka ƙara albashi yana daga cikin abubuwan da za su taimaka saboda su ma ma'aikatan suna daga cikin wani bangare na al'umma wanda su albashin su yana nan a guri ɗaya yake 6 dan haka shi ko da yaushe in ka lura tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu in ka lura da ake dinga samun hawa farashin in ka lura da kiman darajar naira ko yanayin yadda darajar naira ke faduwa kamar yadda darajar naira ke faduwa daga tsawon lokaci misali a ce daga 2015 zuwa yanzu to haka nan shi ma albashin yake zabgewa albashin nan bai wuce kashi 30 ba akan yadda yake idan misali da kana daukan 200,000 ne wajen 2015 yanzu bai wuce bai koma a ce 30,000 bane ba ma'ana abin da 30,000 za su ce maka a wannan lokacin yanzu 200,000 ne za su ce maka to kaga yana nuna cewa shi ma'aikacin shi kowa ma shiga cikin wahala in banda da talakawa wanda ba su da hanyar da za su amma dan kasuwa ne duk abin da ya faru in kudi aka ƙara shi ma zai ƙara ne kowa duk wanda yake wani sana'a ai wanda suke da sana'a su suna dan samun sauki ko da dai su ma suna cikin wahalar ciniki yana raguwa amma yana sauki saboda hata masu aikin nan da kilo za a ce 300 ne yanzu ya koma 400 ko 350 to kaga shi ma ya samu sauki duk wanda yake harkar kasuwanci za ka ga hata dan ashaba idan da yana cajin naira 50 ne zuwa yanzu yana cajin kilo naira 70 ko zuwa naira 100 to dan haka tasirin wannan abin yana da sauki akan shi amma ma'aikacin shi yana daga cikin wanda suka fi kowa wahala saboda shi yana fix ne hatta mai tura baro inda zaka ji mai tura baro da ta ce yafi ma'aikacin yafi wani ma'aikacin saboda kuna alhaji zai samu 1,000 ko 2,000 amma in ka duba ma'aikaci a cikin wata guda nawa ne mafi karancin ka bai wuce 30,000 ba misali kuma waɗansu ma ba su iya akwai jiyoyin da ba su biya so sai ka ga wanda yake tura baro ma sai yafi wannan guda wanda yake dan kasuwancin shaka ko yake sai da gwanjo sai ka ga yafi ma'aikacin to shi ma'aikaci ya zama abin tausayi ne in yana so ya gyara rayuwar shi shine kasance yana wani sana'a amma a matsayin shi gundari na ma'aikaci yana cikin damuwa musamman irin wannan lokaci da ake samun wani hawan farashi kuma dai darajar naira take ƙara faduwa saboda abubuwa ne suka haɗu da yawa suka sa rayuwar ta zo ta zama tana da wahala sai dai dake muna magana akan ƙarin albashi ne ƙarin albashi abu da yake da muhimmanci wannan in ka duba ƙasashen da suka ci gaba ka duba kamar yadda shi malam Lawal yake magana za a dinga magana man fetur a wuri kaza misali a ce Saudi Arabia kaza ne amma in ka duba minimum wacce su rashin karancin albashin su sai ka ga wai kai wajen 600,000 ko 500,000 haka akwai lokacin da na bincike lokacin da minista ya wani minista yake magana akan waɗannan farashin na duba na bincika sai na ga albashin su a wannan minimum wacce ya ninka ya ninka fiye da muke tunani dan haka ba daidai bane a dinga kwatanta mu da wasu kasashe saboda in ka lura waɗannan kasashen za ka ga duk human development index abubuwan da ake aunawa ci gaban dan adam za ka ga yafi na Najeriya mahallin su za ka ga yafi na Najeriya kyau albashin su za ka ga yafi magana ilimi magana lafiya duk yafi na Najeriya so in ana so ya zama a ce mu ma mai da farashi kuma irin wannan kasashen sai an mai da rayuwar mutane ta kuma irin wannan kasashen mun san dai duk duniya akwai matsala na tattalin arziki to amma mu kasar mu muke kallo ya kamata wajibi ne ya zama wannan dande ba zai a ce mai da wannan farashin man bane dan duka wani matakin da za a dauka magana karin albashi magana palliatives dan me za a yi mutum da ne kuma a ce za a bashi magani ai bai wani ma'ana ba kenan dan haka duk abubuwan da ake tunanin riban da ake samu ake tunanin an samu za dai ana tunanin a koma inganta rayuwar mutane ne hanya ba za ta yi maganin yunwa ba inda sai dai magana asibiti wanda kuma yawanci saboda hanyar karcin hacci da rashawa nan ko da an tara kuɗin sai kaga cin hacci da rashawa nan ya kwashe mafi yawancin kuɗin to sai kaga abin bai mutane alfani ba so wannan magana karin albashi abu ne da yake da muhimmanci idan aka yi zai extend to an dauki nauyin dan wannan bangaren kenan an gama da nan bangaren sai kuma a zo a kalli bangaren talakawa sosai sai a kalli maganar yan kasuwa ya za a yi taimaka musu da jari ya za a rage musu harajin da ake biya din nan da kuma duk kuɗin su masu nauyi a fito da ingantaccen hanya a samu mutane amintaccen in zai yi ba dan a Najeriya ko fasoci kada da limamai in ba sa abu sai kaga an samu matsala to inda za a samu mutane ne kwarai to da abubuwan za su daidaita
kenan director wato doctor kana ganin akwai da zai yi irin maganar mallam sai dai kawai a koma tallafin shi zai iya magance komai
to da za a haka din zai wahala ai saboda kaga bankun duniya da IMF da World Bank da sauransu duk manyan jarumin na duniya suna yaba Najeriya suna ganin cewa abubuwa haka ya kamata wannan matakan da dauka aka dauka su ya kamata amma kuma dai gefen suna magana cewa al'umma suna wahala so dan haka shi shugaba yana so ya birge su da yaba yawanci shugabannin mu na kasashen Afrika suna so su birge turawa ne dan suka gaji sai suka ce suna so da abin da za su yi sai al'umma sun ji dadi karshen ta ba za a daidaita ba saboda kullun jarumin hujja dama kokari ake mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma ya kara nakasewa so yanzu a ce dawo da tallafin nan abu ne da zai matukar wahala saboda gwamnati ta gari ban da ake samu an ci an yi saving a wata daya an saving wajen trillion ɗaya ko da ke ban bincika na gani ba amma ina jin da ana bayani haka to kaga tun da aka fara wannan jin dadin zai wahala a ce kuma a dawo da tallafin nan amma inda zai dawo da shi din da shine yafi ma'ana saboda yadda yayi mana illa ta bangaren maganar lafiya ta bangaren maganar abinci ta bangaren maganar din da duk inda ya shafi rayuwar mu an kallon jama'a za a ji an banda irin su mallan na daga duk mutane sun zazzage to menene kuma za a yi mutum idan ya zama ingancin rayuwar ka ta canza ta yi kasa abinci baka iya cin shi to me za a yi maka kuma ya zama har ta yanzu har kifin dinki ake sata yanzu cikin anguwa ga abubuwa nan daban-daban sakamakon wannan cin tallafin wannan kamar da ma cincin magana da muka dinga yi kenan dama abin da zai haifar kenan har ta sai ka dinga ganin cewa bai sakin aure yana karuwa saboda za a dinga samun matsala kenan tsakanin mata da mijinta abin da yake batun zai tafi ne da yanzu skill sai ya ninka kuma ba zai iya samu ba to kuma kaga yadda rayuwar take yanzu ba lalle ne wadansu matan su yi hakuri ba
akwai masu maganar cewa an ga irin ku da gwamnatin ta kira wato masana tattalin arziki waɗanda suka san gwamnatin kuma har sun ba da shawara cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a rage wannan radi shine sai a fitar da wani tsari yadda za a rinka rage wa ma'aikata banda magana albashin su a ce wai ana ba su kamar wai abin da aka kira shi allowance ta yadda kila za a ce ga wani kuɗi da za a rinka ba su a wata wanda shi ba na dindindin bane ya kace ganin hikima a cikin wannan
to hikima saboda abin ya riga ya faru ne shine ake neman wannan kamar yadda kike fadi cewa an riga an mutum rauni ne dole a dinga tunanin a mishi allura a samu magani a sa bandaji a kaza da kaza in ba haka ba ai bai da wani ma'ana amma tun da ya riga ya zama haka ba da za a yi dole din irin waɗannan matakan za a dauka a sake duba su da kyau a samu mutane masu aminci kuma gwamnati sa ido a tabbatar an yi tunda da riga an yi gwamnati ba da basu za ta yi ba so waɗannan abubuwa ne wato mafi yawanci masu tattalin arzikin ko kuma masu tattalin arzikin za a ga ɗayan bangaren jari hujja ne tunda kamar yadda na sha bayani da yaƙi ne na kwakwara ake tsakanin ƴan jari hujja da ƴan gurguzu wanda kuma ƴan gurguzu an yi nasara a kansu da jari hujjan ke tafiya don haka duka duniya abin da ake tafiya a kai kenan duk littafin da ake yawanci na zamani duk za a suna magana akan jari hujja ne so masana tattalin arzikin irin da suke samun ideas kenan kuma suna tafiya akan wannan tunanin ne saboda abin da IMF da World Bank da sauran hukumomi suke cewa ai kenan kuma kasashe abin da suke tafiya akai kenan dan haka duk jawarin da za su bada yawanci za su tafi a cikin wannan fannin ne ko matsalan abin da yake faru za ka ga idan mutum na sama ba yana kasa bane bai sai reality ba in mai bai taba kwana bai ci abinci ba zai dauka ba zai yiwu ba a ce mutum ya tashi ya ci abinci sau daya so waɗanda suke kasa talakawa waɗanda suke gwagwarmaya suke wahala su ne in suka kai can za su iya gane cewa abin da zai iya faruwa amma da yawa gurin da ake making decision ɗin ma ake yin shawara za ka ga babu za a yi tunanin talaka a wannan gurin ba saboda bai yi kama da gurin za a yi tunanin talaka ba wanda kuma ya kai ga gurin ya riga ya manta da in ma talaka ne kila ya riga ya daɗe shekaru da dama ya wuce ya bar nan ya kai wani mataki kila ya aiki a World Bank ba kila ya aiki a irin su IMF da sauransu da wurare irin harkokin jari hujja wanda ya riga ya manta saboda barkaji duk lokacin kuwa rayuwa ne haka in Allah ya ce mai ka samu sauki kaga abubuwa suna tafiya sai ka dauka kuwa haka ne baka san cewa ka bar wadansu suna wannan matakin ba duk lokacin da Allah ya rufa maka asiri ya sa rayuwarka ta inganta sai ka ganin kamar haka ne ina ga maka to ballantana kuma waɗanda yake suka kai wannan matakin so mafi yawanci wanda suke bada shawarwari din na abin nan na tattalin arzikin za ka ga ɗan bangaren jaji hujja ne ba su da wani tunani na cewa a koma ɗaya bangaren ko da an bada ma ba lalle ne a yi amfani da shi ba
bin shari'a ba walle walle wanda ta dauke ka ba kiyaya magana goma ba munewa idan mu ne yau magana goma ba munewa ina mugunta don mun bazata
masu saurare Allah muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da duk abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin sai kuma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya
ai wa'adin ka zai kare fa bai daiwa ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka zaka gani fa san wala kiri ba za ka la zalunci wa